بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci rana Laraba wanda mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 24 ga watan Safar shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab da aka fi sani da dandali a nan tunin wadan Zaria inda muke karatu a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin tafsirin suratul ghashiya a kafin mu shiga zamu yi amfani da wannan dama mu yi ta'ziya da kuma addu'a ga dan uwan mu kuma ɗaya daga cikin iyaye dattawa masu kula da wannan masallaci shine wato Malam Musa Balele wanda aka sanar da cewa ya rasu tun ranar Litinin shekaran jiya kenan Ubangiji Allah ya madauki sarki ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya haskaka kabarinsa Allah kuma ya kauda kai akan kurakuransa iyalan shi da ya bari da sauran masoya Ubangiji Allah ya ba su hakuri da juriya Allah kuma ya rike masa bayansa dan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani da sauran al'umma musulmi gaba daya na'am Abdullahi ba Musa ba Na'am eh akwai Malam Abdullahi shi ma na gidansu a Alarma Malam Nura wanda shi ma Allah ya mishi rasuwa a cikin makon da ya gabata shi ma muna sanya shi a cikin addu'a ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta ina jin zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki wujuhun yawma idin na'ima kamar gaba ta biyu ta sura kenan bismillahir rahmanir rahim na'am
a'udhu billahi samil 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جافية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
حسبك نعم الله مدوكي سلكي يتشيك بدأت وجوه يومئذ نائمة wasu fuskoki yawma idhin a wannan rana ta alkiyama na'ima suna cikin ni'ima lisa'iha radiya masu gamsuwa ne da sakamakon ayyukansu fi jannatin suna cikin aljanna aliya madaukakiya la tasma'u fiha laghiya baka jin ko ba a jin wargi a cikinta fiha ainun jariya a cikinta akwai marmaro mai gudana fiha sururun a cikinta akwai gadaje marfu'a madaukaka wa akwabun da kofuna mawdu'a ajiyayyu wa namariku da filalluka masfufa wadanda aka jajjera su wa zarabiyu da darduma wadanda aka mabfusa wadanda aka shimfida su bayan da Allah madaukakin sarki ya kawo gaba ta farko ta wannan sura da muka ji a karatun da ya gabata wujuhun yawmaidhin khashi'a amilatun nasiba har zuwa karshen wannan gaba shi kuma Allah madaukakin sarki ya dauko zance game da ɗayan bangaren shine na yan aljanna da ni'imar da suke ciki Allah ya ce wujuhun yawmaidhin na'ima Ubangiji ya bayyana mana cewa wasu fuskoki wato ma'abota wannan fuskoki a wannan rana suna cikin sa'ada suna cikin ni'ima za a ga fuskokinsu sun yi kyau sun yi luƙi-luƙi suna cikin alheri kamar da Allah yake faɗa a wani waje wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadhira, wasu fuskoki a ranar suna cikin annashuwa, suna masu kallon Ubangijinsu. Haka kuma a cikin Abasa mun mutu wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshira, wasu fuskoki a ranar suna da annuri dhahikatun, suna masu dariya mustabshira, suna wajunansu albishir. Waɗannan su ne fuskoki waɗanda haske da annuri da walwala take bayyana a kan su ranar alkiyama, har Allah yake cewa ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'ib, cikin dai mubaffifin kenan, ko cikin mubaffifin, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'ib, da ka kalli fuskokin zaka ga alamar suna cikin ni'ima, Ubangiji Allah ka samu cikin su. Allah ya ci gaba da cewa li sa'iha radiyatun, wato su waɗannan ƴan aljanna wanda suke cikin ni'ima sun kasance sun amince, sun yadda da sakamakon da aka ba su, sun yi Allah alasan barka, sun yi godiya, suna fatan alkhairi sakamakon da Allah ya taskace musu na ayyukan da suka yi na alkhairi, da ninninka musu ladan da Allah ya yi, da gafarta musu zunubai da Allah ya yi, da falalar da Allah ya yi musu ya sanya su a cikin aljanna, to su sun yadda da wannan wato sakamakon, saboda abin ya wuce mai da suke tsammani. Da haka sai suka waye gari fi jannatin aliya, suka shiga cikin aljanna madaukakiya wadda ta tattara wato mabambantan ni'imomi na daukaka a zahirin gine-ginenta da daukaka a cikin matsayinta, wato matsayinta da abin da ke cikinta duka yana ba su daukaka, shine suna cikin illiyin kenan, suna cikin ghurafun ba'daha fawqa ba'din, suna cikin qutufuha daniya, suna cikin wafakiha mimma yashtahun, da ire-iren waɗannan ayoyi da aka sha magana a kansu, suna cikin annashuwa, gidaje da benaye da matansu da ƴaƴansu da annashuwa da abinci da ababen ban sha'awa, komai la tasma'u fiha laziya. Sannan Allah ya ce kuma la tasma'u, wato ba sa ji a cikinta, ba sa jin lafiya, ba sa jin wani wargi ko yasasshen zance ko magana mai ɓata rai ko mai sanya damuwa. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salam. Allah ya ce ba sa jin wani abu a cikin aljanna na shirme ko shiririta ko kuma wani abu da ke jawo saban Allah, ba su jin komai illa qilan salaman salama, sai da ana ce musu aminci, aminci, kamar da Allah ya ce, ji musu udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud, ku shiga cikin aljanna nan cikin aminci, wannan rana ce matabbaciya. Saboda haka aljanna ba a jin wani zance mummuna ko maras daɗi ko wani abu na damuwa ko tashin hankali ko baƙin ciki, duka babu. Wasu daga cikin makaranta kamar Ibn Kathir, kamar Nafi, kamar Abu Amr suna karanta da tusma' la tusma', da mabni ala ma lam yusamma fa'il, ba a ji. Akwai kuma masu karantawa da tahtiya la yusma', duka su dai kamar da Ibn Jarir yake faɗa, ce kira'o'i ne ma'anar su guda ɗaya, da la tasma'u fiha lagiya qira'atul jumhur, da la tusma'u fiha lagiya qira'atul Ibn Kathir wa Nafi', da kuma la yusma'u fiha lagiya qira'atul ba'd, duka daidai ne insha Allah. Abin da dai ake cewa shine ba za su ji hayaniya ba, ba za su ji kwarmatu ba, ba za su ji zance mara daɗi ba, ba za a yi saɓan Allah ba, ba za a yi yasar da maganganu ba, ya tanaza'una fiha ka'asan la laghwun fiha wala ta'thim, a cikin waturi kenan, go wa fiha, Allah ya ce fiha ainun jariya, a cikin wannan aljanna akwai ainun idan dunar ruwa marmaro jariya masu gudana, wani sashe ne na ni'imar aljanna, akwai idan ruwa mai gudana wanda har abada baya tsayawa, akwai na kafur, akwai na salsabil, akwai na zanjabil, ga sunan iri daban-daban. Allah ya bada labari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata al misali fadin Allah, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, Allah ya ce yadda aljanna wacce aka yi masu imani alƙawari take, Allah ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asin, a cikinta akwai koguna na ruwaye waɗanda suke ghairu asid, wanda ba su lalace ba, ruwan bai yi wari ko yayi datti ko ya zama contaminated ba. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu, da kuma kogi na nono wanda ɗanɗanon shi bai canza ba, wato yana nan fresh, yana nan tsazaj kamar yanzu aka tatse shi. Wa anharu, Allah ya ce min khamrin ladhatin lisharibi, da kuma koguna na giya mai daɗi ga waɗanda suke so su sha. Wa anharu min asalin musaffa, da kuma koguna na tatacciyar zuma. To haka Allah madaukakin sarki ya tsara aljanna da irin wannan lawura da ke ciki. Allah ka kai mu. Allah ya ce fiha sururun marfu'a, a wannan aljanna akwai surur, akwai gadaje wanda suke marfu'a masu tsayi, wato wanda suke aliya, na'imatun aliya, waɗanda an yi sama da su. Surur jam'i ne na sarir, wanda shi ne gado ko karaga. Wa akwabun mawdu'a, da kuma kofuna wanda aka cika su da nau'o'in ababen sha iri daban-daban masu daɗi kala daban-daban. An jejjera su a gaba ga su ‘yan aljannan, suna sha iya sarran su a san da suke so, a san da suka zaɓa. Kuma da Allah yake cewa wani ya tufa alaihim wildanu mukhalladuna, wasu yara waɗanda ba sa girma suna nan a yadda suke a ‘yan yaransu. Mukhalladuna kenan, suna kewayawa tsakankanin aljanna bi akwabin, da kofuna ƙanana, wa abariq, da manya-manyan abin nan kamar a ce jog haka ko makamantansu. Wa ka'asin min ma'in, da kuma wani kofin daban na wani abin haɗi wanda yake mix da shi. La yasadda'una anha wala yunzafun, ko wala yunzifun, ba a katange su daga buƙatarsu. Wala yanzifuna, idan aka karanta aka ce yanzifuna to baya ƙarewa kenan, shine nazaf. Wala in aka karanta da wala da fataha, wala yunzafuna da fataha akan zaim, ko kuma wala yunzifuna da kasara sai zama ba sa yin mai ko sun sha, duka akwai wannan qira'a. Suraka yan aljanna suna cikin ni'ima ta abinci, ni'ima ta wurin kwanciya, ni'ima ta natsuwa, ba sa jin wata hayaniya, ni'ima ta wadatar duk abin da suke bukata. Kaji ai aka ce duk abin da aka basu bi sa'iha radiya. Kuma yana daga cikin abin da yake fara sanya mutum ni'ima shine zama contented, ya zama abin da ya samu ya wadata. In mutum bai wadata zuci ba, to duk abin da ya samu sunan shi talaka, din zai ta wahala. Amilatun nasiba da muka ji a ran, zai ta wahala, ya ta wahala, babu jin daɗin rayuwar. Kullum abin da ya samu bai ganin cewa shi ya samu bari ya huta. To wannan ita ce ni'ima ta farko da Allah zai ba su. Allah zai ba su ni'imar cewa duk abin da suke bukata sun samu, in fact fiye da abin da suke bukata ma. So da idan Allah ya zo ya ce a tambaye su, shin akwai wani abu da ne muku alkawari da ban ba ku ba, sai ai Allah mu abin da aka ba mu ya wuce da aka mana alkawari. Ai mu sai dai Allah san barka. Allah ya ce a'a, akwai abin da zan kara muku. Shine lillazina ahsanu husna wa ziyada, sai Allah ya ƙara ma ‘yan aljanna da ganinsa. Wujuhu yawma idhin nadira, zauraka ni'imar su ta farko ita ce wato sun samu wadata, abinda suke nema na aljanna Allah ya ba su fiye da shi. Ni'ima ta biyu shine maɗaukakan gidaje, ko a nan duniya yana da gaske alama da ake gane wadata shine a ga mutum da gida maɗaukaki, ba wai ɗaukaka kawai ta tsawon gini kadai ba, tun daga irin kayan alatu da irin material da aka gina gidan, da yadda gidan zai zama ya yi fice a cikin makwabta. Kai da ka zo ratsawa cikin wani layi ko wata anguwa ko wani gari, za ka iya gane gidan mawadaci. Haka ne ko dukkaninmu za mu iya gane nan gidan akwai alamar mai wannan gidan ya tsara sauran mutanen da ke kusa da shi wadata. Shine aliya ɗinki, wato maɗaukakin gida, balantana kuma a gan shi dogo mai tsayi kamar yadda ake a yanzu misali. To za su samu gidaje wanda suke maɗaukaka. Sannan baya ga ɗaukakar gida da natsuwarsa, idan mutum yana wurin da babu natsuwa, babu samun kwanciyar hankali, ba zai samu jin dadin abin da yake ne ba. A kaddara kana da gida, ka wadata, amma kuma kewaye kake da mutane marasa kirki, marasa daraja, ko irin yanzu yaran da marasa jin magana, ƴan sarar suka, da ƴan kalare, ƴan daba da suka hana kowa mura arzikin sa. Ta yaya zaka ka mura arzikin ka? Ta yaya zaka ka ji dadin rayuwarka da kai da iyalanka da ƴaƴanka da duk wanda ya zo wurinka yana cikin tsoro? In ya aje abun hawansa ko ya aje dukiyarsa, takalmi ma bai tsira ba, mota bata tsira ba, babur bai tsira ba, ƴaƴan mutane basu tsira ba, karfan gate bai tsira ba, to yana jin dadi. Kaga irin wannan babu natsuwa. To saboda Allah ya ambaci cewa a gidajen la tasma'u fiha lagiya, ba a jin wani abu na hayaniya, ba a jin zage-zage, ba a jin ashariya, ba a jin muguwar magana, ba a zuwa da labari mara dadi, ba a jin karan tashin bama-bamai, babu komai sai natsuwa. Sannan kuma baya ga haka kuma ga wadatar ababen bukata, irin ruwa wanda yake gudana, irin ainihin wato abinci wanda yake baya karewa, da makwantai waɗanda suke madaukaka, duka Allah madauki sarki yayi ma ƴan aljanna waɗannan. Sannan sai Allah ya ce wana mariku masfufa, da kuma katifu ko fulalluka wanda suke an jajjera su. Idan ka gani ƴan gayu suna yi a jera fulo ba iyaka, namarik jam'i ne na numraka, ana iya cewa kuma nimrika ita ce guda ɗaya, ko a ce numraqatun ko nimriqatun ita ce wato shine filo ko katifa mai laushi ta alfarma wanda ake jajjera su a cikin aljanna ko ina dan awataya aishar boliya. Kuma Allah ya ce wazara biyu mabasusa, da kuma daddumai wanda aka shimfiɗa su na alfarma a wuraren da ake zama, a wuraren da ake kwanciya, inda ake wucewa, ko ina mabsusa an shimfiɗa su ko ina, ga su nan ba iyaka, masu laushi, masu daɗin takawa, wanda aka shimfiɗa su don su ƙawata ƙasar da ke cikin aljanna, don kuma su nuna cewa wannan wuri ne na alfarma. Domin ko a nan duniya inda ka je ka ga ko ina an saka rug, an saka carpet, an saka sujjada iri daban-daban na ƴan gayu, wanda ka taka ka ji rabin ƙafarka ya nutse, ko masallaci ƴan gayu wanda in kai sujjuda sai ka ji fuskarka ta nutse a cikin carpet. Kai da kanka san cewa nan masallacin ba irin masallacin ƙauyenku bane, ba haka bane? Sannan abu a fesa mishi turare, yanda zaka ji hancinka yana cika da ƙanshi, in baka saba ba nan da nan sai ka ji ka fara atishawa za ka yi mura. To ballantana kuma na lahira wanda fiha ma la ainu ra'at wala uzur sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi daga Quraib, wani malami cikin tabi'ai, yake cewa Usamatu dan Zaid ya ce ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa ala kusaurara hal mushammirul lil janna, a cikin ku waye zai zage damtse ya nemi aljanna? Annabi yace fa innal jannata la khatara laha, na rantse muku da Allah aljanna baka isa kai tunanin duk abin da ke cikinta ba, sai dai a baka samfur kawai. Yace hiya wa rabbil ka'abati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da ubangijin ka'aba, aljanna din nan nurun yatala'a, haske ne mai walƙiya, wa raihanatun tahtazzu, da ainihin wato ƙanshi wanda yake bugawa, wa qasrun mashid, da bene wanda aka shafe shi aka mai plasta, wa naharun muttaridun, da kogi wanda yake gudana tutur, wa thamaratun nadijatun, da ɗan itace nunanne, wa zawjatun hasna'u jamilatun, da matar aljanna hur'in kyakkyawa son kowa, wa hulalun kathira. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace da sutura na ƴan gayu, hulla a gun balarabe shi ne riga, kuma a ce asin da asin, complete set, yace ga sunan da yawa, wa muqamun fi abadin fi darin salima, da kuma zama na dindindin har abada a cikin gida mai aminci, wa fakihatun khudratun, da ɗan itace wanda ya nuna, wa hibratin wa ni'matin, da mole da morewa da sharhuliya yace fi mahallatin aliyatin bahiyatin a wani gida madaukaki mai annashuwa da nabi musu wannan tallan qalu na'am ya rasulullah yace ce ya manzo Allah dukan mu zamu tashi mu nemi wannan aljanna qala qalu na'am ya rasulullah nahnu mushammiruna suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu masu neman aljanna ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulu insha Allah kuce in Allah ya so fa qala alqawm insha Allah sai da suka ce insha Allah za mu tashi tsayin daka mu nemi aljanna to kaji wannan ya kai dan uwa musulmi sai mu tashi ruwa mu nema insha Allah wannan hadisi baya ga ibnu majah al-imam ibn hibban ya ruwaito shi da tabarani a cikin muzammil kabir da abu nu'aym al-askil ta fushi mai suna wasful janna da al-imam husain dan mas'ul nuhi sunna al-baghwi a cikin sharh sunna nashi da ibnu abi dawud abubakar dan gidan abu dawud a cikin littafin shi mai suna al-ba'd wan nushud da al-imam al-hafiz ibnu asakir ne dimashqi a cikin tarihul dimashqa haka nan kuma ibrahim al-harbi a cikin garibul hadith sai da isnadin wannan riwaya malaman hadisi suka ce akwai rauni a cikin sa saboda sulaiman ibnu musa wanda ke cikin isnadin wanda malaman su yi magana akan sa da kuma ad-dahakul mu'afiri wanda zahabi yake fada a cikin mizanul i'tidal yake cewa la yu'raf amma al-imam abinnan al-imam abu nu'aym kamar yadda ash-shaykh al-albani ya kawo a cikin sisatul ahadithu dha'ifa wa athari hasayi fil umma a cikin lambar hadisi na 3300 da lamba 58 inda ya fitar da wannan riwaya yace akwai riwaya mauqufiya ga sahabi Abdullahi dan Abbas wanda isnadin ta kyakkyawa ne tazo bi lafzin mukhtasar da lafzi takaitacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala mushammirul laha wane ne zai tashi ya zage damtse ya nemi aljanna wa rabbil ka'bati yace na rantsa da ubangiji raihanatun tahtazzu wa nurun yatala'alu wa nahrun muttaridun wa zawjatun la tamutu wa khuludun fi na'imin fi maqami abad wannan kaga ya karfafu wancan kenan cewa riwaya ce tabbatacciya insha Allah kuma ko da hadisan ba su tabbata ba duk abinda aka ambata na wannan limamin da yake ciki ayoyi sun tabbata da shi a wannan riwaya yace raihanatun tahtazzu kanshi ne mai kadawa wa nurun yatala'alu da haske mai walkatawa wa narun muqtaridun da ruwa mai gudana baya tsayawa wa zawjatun la tamutu da macen da bata mutuwa khuludun fi na'imin tabbata ne a gidan ni'ima fi maqamin abadin a gida na dindindin ubangiji Allah ka samu samu wannan ayoyi sune gaba ta biyu ta wannan sura mai albarka wanda a cikin su abinda muka ji shine wato girman ni'ima da sakamakon da Allah yake wa ƴan aljanna wanda ya ninninka aikin da suka yi hadiji girman aljannar da ni'imata da natsuwata da abin da ke cikin ta na kolewa waɗanda suke sakamakon aiki nagari da bayi suka aikata a nan duniya da kuma gafara da Allah ya yi musu da rahamar da ya yi musu sannan kuma mun ji cewa Allah zai ba su abin da za su wadatu su ni'imtu su ji sun gamsu da kyautar Allah da baiwarsa wanda wannan kamar da muka ambata shine mataki na farko na samun jin dadi ko da a nan duniya ka zama ka gamsu da abin da ka samu sannan kuma mun ji cewa a cikin aljanna babu hayaniya babu tashin hankali babu maganganu na batanci babu yasasshen zance wanda wannan yana nuna haka ɗaya ne daga cikin alamu ko kuma abin da zai sa ka samu kyakkyawar rayuwa ma'ana ko a nan duniya in ka san ka samu kyakkyawar rayuwa da yi kokari ka wuce daga inda ake yin hayaniya da batanci da sakin baki da rashin dattako idan kana so ka samu kyakkyawar rayuwa ko a nan duniya to ka guje ma inda ake ire-iren waɗannan abubuwa ina fata mun gane wannan sai Allah ya ce afala yanzuruna ila ilahi na'am
afala yanzuruna ila ilahi kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.
نعم.
وإلى الأرض كيف سطحت.
نعم. الله مدوكين سركي anan zai bude mana wani wato shafi daban kuma a cikin wannan sura mai albarka. Bayan da aka ambaci ɗan wuta da sufofin su, aka ambaci kuma ɗan aljanna da ni'imar da Allah zai ba su, sai kuma Allah ya ce afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Idan za a yi tunawa a darasin da ya gabata, muka ce a cikin surar akwai wasu ayoyi da suka zo don tsaida hujja akan tabbatuwar samun samuwar alkiyama, da tabbatuwar cewa kuma Allah madaukakin sarki da ya halitta ya yi wasu halittu da suka fi wannan halittar da ɗan adam girma da ban mamaki. Idan Allah ya iya wannan halittun, to ayin ɗan adam abu ne mai sauki a wurinsa. Sannan kuma kauda ɗan adam ɗin a duniya da kuma tashin shi a ranar alkiyama shi ma mai sauki ne. Su ne waɗannan ayoyi faɗin Allah, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat, shin ba sa duba sigara ƙumi yadda aka halicce shi ba, wa ila samai, kuma ba sa yi duba zuwa ga sama ba, kayfa rufi'at, yadda aka ɗaga ta, wa ila jibali, kuma ba sa yi duba zuwa ga duwatsu ba, kayfa nusibat, yadda aka kakkafa su, wa ilal ardi, kuma ba sa yi duba zuwa ga ƙasa ba, kayfa sutihat, yadda aka shimfiɗa ta. Idan muka ɗauki gaba ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin yi bayani a nan, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat, al-Imam Ibn Jarir yake cewa يقول تعالى ذكره لمنكر قدرته على ما وصف في هذه السورة من العقاب والنكال الذي أعده لأهل أداوته والنعيم والكرامة التي أعدها لأهل ولايته أفلا ينظرون. الإمام ابن جرير يكي تشوى الله مدعو يكين سركي أنا ينا أمبتوني غماسو كريتاوى ماسو تورن كي wanda ba su yarda kudura Allah ba, ba su yarda da ƙarfin Allah da buwayarsa ba cikin kafirai, ba su yarda da abubuwan da Allah ya ambata na ni'ima, da abin da Allah ya ambata na azaba, ni'imar da zai wa 'yan aljanna da azabar da zai wa kafirai da fasikai da munafikai. Akwai wasu mutane masu taurin kai wanda ba su yarda ba, suna jin zancen kamar wasa ne. Shi ne Allah madaukakin sarki yake kawo musu hujjoji, yake cewa afala yanzuruna أفلا ينظر المنكرون لقدرة الله إلى خلقه للإبل. إذن وطن دسك إنكار قدرة الله مأوككين سركي ميهانا ستأيا سكليد الله يهل تشي الإبل راوكما كيف خلقها يا الله يهل تشي راوكما وسخرها كما يسري وطن أدن إتا وذللها إذا راوكمي duk girman shi din nan da yadda halitta shi take, sai ya bashi wato ya ba dan adam dama ya sarrafa shi yadda ya ga dama. Me yasa wasu kalli wannan ba, wannan abin suka kalla wannan halitta ta Allah a jikin raƙumi, to ya kamata ta ba su dama su fahimci cewa lalle suna kan bata da suka ki yarda da cewa Allah mahalicci ne kuma yana da kudura. Haka nan shi malamin Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa zikra al-iblu awwalan لأنها كثيرة في العرب ولم يروا الفيلة. أن أمبشي راقماني أكرم فرقو سبود راقما سنا ديوة أشكم الأمة العربة شيني دوكي ما في درجة كما في ياتوة أشكم العربة تند غوان تنزامن كما هيرز وتكيل سبود كسن تيو كسس سهارة شكما راقمي الله يهد تشيشي رأيو أسهارة باتا باشي ونمزارة. Sannan kuma walam yarawul fiyala, larabawa ba su taɓa ganin gungun giwaye ba, ko da sun ga giwa watakila so ɗaya ne ko so biyu kuma ƙwaya ɗaya, kamar wadda ta zo misali da sun zata musa Ka'aba tare da Abraha wanda Allah ya ba da labari da ila fi Quraish alam taraka fa'ala rabbuka bi ashabil fil, to ba su saba ganin giwaye ba, saboda haka sai aka musu kwatance da abin da suka saba gani, wanda kowa akwai a gidansu, ya taɓa cin naman, ya taɓa shan nonon, ya taɓa hawa, ya taba saye ya taba siyarwa an taba bashi kyauta ya taba bayarwa yana mu'amala da raqumin kullun sai aka fara mai kwatance da shi aka ce afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat fanabbahum jalla sana'uhu ala azimi khalqi sai Allah madaukin sarki ya fadakar da su zuwa ga girman halittar raqumi wa zilalihi da yadda Allah ya saukaka musu amfani da raqumi yaquduhu as-saghiru wa yunahidu yaro kankani zai iya jarra kuma ya kai shi duk inda yake so kuma zai iya ta da shi ya kwantar da shi wa yahmilu alayhi athqalahu a kwantar da shi a mai lodi sannan yaro karami ya tsabure shi ya tashi ya ta tafiya bai da matsala shi kamar da Allah yake fada a cikin suratul nahl kenan ko yake cewa al'ama khalaqaha lakum fiha dif'un ومنافئ ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسره وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس الله يجي إن ربكم لرؤوف رحيم الله يجي والأنعام خلقها دبوب النعمة رأوكم شيني نفرقوا أتكلم رأوكم شانو تمايكي دا أوايكي wannan guda hudu sai yake ce madabbubun ni'ima khalaqaha lakum Allah ya halitta muku waɗannan dabbobin ni'ima don ku gore su Allah yace fiha dif'un kuna samun dimi daga jikin gashin su da ake tsebewa aje ayi riga sanyi ko aje ayi gargo ko ayi sutura fiha dif'un wa manafi'u da sauran ababan amfani amfani iri-iri gashin saniya ana mataki a ce nage dadi goma go wa minha ta'kulu sanna kuma ku ci nama Allah yace walakum fiha jamalun kuma na ba ku dama ku yi kwalliya da su ku hau ku yi kilisa ku ga dukiye ku ji dadi hina turihuna da yammaci bayan rana tayi ta gota wa hina tasrahu da kuma sanda kuke tashi da safiya wa tahmilu athqalakum kuma su suke daukan kayan nauyinku lodinku ila baladin zuwa ga wani gari lam takunu balighi illa bi shakil anfus wallahi ba ku isa ku je wannan garin ba inda za ku dauki kayan daga ku sai kun ci dan banzan wahala da za a ce misali na ka dauki kayanka daga nan ka kama hanyar Kano ko Kaduna ko Sokoto kayanka irin wanda kake laftawa a raƙumi ko jaki ko wanda kake sakawa a jirage din nan jama'a kuludin alhazaini da ake cewa ta 2 kg zaka biyu ayyishika aiki ko 64 kenan misali yayi shi mutan aiki illa bi shakil anfus Allah yace inna rabbakum la raufur rahim lalle ubangijin ku mai tausayi ne kuma mai rahama ne mai gafara ibnu kathirin yake bayani anan yake cewa innaha sura quma khalqun ajibun wasu halittu ne masu ban mamaki wa tarkibuha garibun tsarin halittarsu yana da ban mamaki a can gaba yace ghayatun fil quwwati washidda raquma san kai matuka wajen karfi da tsanani a shi raqumi da aka kalla jama'a Allah ya mishi wata halitta ta musamman kamar da Allah ya ambata da ne yace afala yanzuruna ilal ibli wannan yasa mutane da yawa cikin masana da masu bincike da ƴan ganin kwakwaf da ƴan kimiyya da masu bincike a ilimin dabbobi da masu bincike a ilimin halittu suka tasara kuma gaba da bincike shekara aru'a dubban daruruwan shekaru kuma kullun gano abubuwa ake iri daban-daban masu ban mamaki tun daga abubuwan da aka sani na yau da kullun na halittarsa zuwa abin da sai da aka yi binciken kwakwaf na kimiyya aka gano kaga dai halittar raqumi da ka ganta din nan da Larabawa ke mata kirari da safinatul sahara wato jirgin ruwa na sahara saboda yadda yake gudu da yadda yake jura wahala a cikin sahara dan adam ya shiga sahara yana ya samu matsala kura ma kawai ta ishe ka da ke shiga hanci kishiruwa ma ta ishe ka da rashin ruwa amma shi raqumi Allah ya mashi halittar da hancin shi baya bari kura ta shiga ciki yana da makari a hancinsa yana da makari a kunninsa wanda kura ba ta shiga cikin halittarsa sannan Allah ya bashi dabi'a ta juriyar wahala zai iya sati guda bai sha ruwa ba. In ya sha ruwa sau daya, yana da ma'ajiya da yake aje ruwa a cikin cikinsa, ko da ya ci gaba da distributing gwargwadon bukata. Idan ma ruwan da ya ajiye din ya kare, yana da wani ruwa da yake da shi kamar rizabuwa a cikin kitsansa, wanda ke circulating a jikin halittarsa ba zai ji kishi ba. Da Allah ya mashi wannan. Sannan kalli yadda doki duk da juriyarsa da shi ma falala da Allah ya masa, amma doki yana buƙatar abin da ake ce mai da larabci hauda. Ban san me ake ce mashi, masu hawa doki za su san shi. Wani abu da ake saka mashi a ƙasan kofatan shi, yau a ƙasa za a sa wani, ana yin kore na azurfa ko na dalma ko na roba, a buga mai hadda da kusa don ya hana kofatan shan wahala. In ba haka ban ya taka tsakuwa ko rabe na sai ji ciwo, ko kuma a zamanancin ya taka titi. Ban san sunan shi ba, na san masu hawa doki yan cikin gari za su san sunan duk wannan abubuwa. Amma za ka ga ido doki ana ji da shi dan gayu ne, za ka ga an sa mishi wannan abu a ƙasan ƙafar shi, sannan zai iya tafiya lafiya da wuri. Shi ko raƙumi nashi natural ne, ni ko ya taka zafi in ana rana, ko ya taka tsakon kwami, ko ya taka ko menene ba yi da matsala a duk inda ya taka. Allah ya mishi wannan nashi. Kalli falalar da ke cikin nonansa da fitsarinsa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga shan nonon raƙumi da fitsarinsa yana maganin cututtuka. Masassara ce, zazzaɓi ne. Yanzu a zamanance an ce ma har cututtuka irin miyagun cututtuka irin su cutar kansa, irin cutar daji da ire-irensu, duk ana shan nonon raƙumi a samu waraka. Dukkanin mu san hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura da waɗannan mutane da suka ji suka mishi godiyan mayu din nan, yace su je a basu, falyashrabu min albaniha wa abwaliha, su je a taɗa musu nonon raƙumi a kuma tare fitsarin shi su sha. To shi kanshi nonon raƙumi, a binciken da aka yi irin abubuwan da ke cikin shi na sinadarai da kuma bambancin shi daga raƙuma zuwa raƙuma, kasar raƙumi kamar ɗan adam ne ta fuskar wato jinsinsa da dangantakarsa. Akwai da ake bin su a auratayya, a san wannan ɗan wane ne, jikan wane ne, har zuwa raƙuman zamanin sahabbai. Yanzu ba da jima wannan ba, wani ɗan sarauta a Saudiya ya sai wani raƙumi wanda ake cewa raƙumin jika ne ga raƙumin Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha. Raƙumin da ta hau ta je yaƙin Jamal, to akwai wani raƙumi da har yanzu yana raye jikarsa ne. Sai da suka je cikin daji suka dinga roƙon ɗan barorojin nan, don Allah, shekaru aka yi ana roƙon shi kafin ya sayar da raƙumin. Kuma kuɗin da aka sayar da raƙumin a kuɗin Najeriya ya fi biliyan 5. Kuma da ya sayo raƙuma haka zo aka tare, ana murna, ana walima, ana shi masa albarka cewa shi kam ya dace. Bidiyon yana na a YouTube, za ka yi bidiyon, za ka bidiyon. Bidiyon labarin sayo raƙuma yana nan. Zaka wannan dangantakar da ake bi, da irin abincin da raƙuman yake ci, da tsawon shekarunta raƙumar, da kasancewarta wato tana rayuwa ne a jeji, ko tana rayuwa ne a gida sa'i ma ce ko ɗaurariya, duk yana da alaƙa da irin production ɗin da ake samu na nonon, ta fuskar abin da ke ciki da tsaftarsa da nagartarsa. Dangantakar raƙumar, irin jinsinsu, inda take rayuwa, birni ne ko ƙauye da sauransu. Wannan ka har awaki, wannan yana da alaƙa da su, har shan nonon raƙuma da nonon saniya ba iri ɗaya ba ne, ya danganta ga irin dabbar. Shi sa akwai magani da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar game da maganin arthritis na ƙafa, cewa a samu naman akuya, sai ya ce wanda take yawo a jeji, akuyar daji, a yanka ta, naman ƙafarta a dafa shi, roman mai kitse ɗin nan mutum ya dinga sha, yana maganin arthritis. Hadisi yana cikin sunan Ibn Majah. Malamai sai da suke magana akan cewa to in akuyar ba irin sakakkiya ce da ke yawo a daji ba, ba dole ya yi ba. Irin awakin namu na gari, masu cin kanzo, masu cin irin abincin nan na feed da ake sayarwa na gidan gona, watakila ma abinda suka ci ma akwai guba ma a ciki ba ma sani, ko akwai wani chemical wanda yake is harmful. Daga baya mutane sun ci abincin ko sun ci naman, daga sun samu matsala. To haka su ma raƙuman suke ta fuskar nonon su da fitsarin su,
ga kuma naman raƙumi har yau ya daga cikin nama mafi daraja mafi tsada me sa kaga da waya kaga mutun ya yi gangancin yanka raƙumi da an mishi haihuwa ko da sallah sai masu gudi go saboda tsadar shi ga ko da kana shi larabawa kaje in zaka ci abinci naman raƙumi tsadarsa ba da yake da sauran nama na kaza ko na kifi ko na akuya ko na makamancin su saboda ka kwatancen da Allah yayi anan na raƙumi jama'a magana ce mai fadi zaka daya kallin raƙumin da yadda yake da kuma abun da suke faruwa da shi ba za mu mai da ajin na kimiyya ba to amma dai malamai sun yi halin nasu anan abun mamaki wasu malamai suka ce ba raƙumi ake nufi ba suka ce abinda ake nufi anan al-ibulu ba raƙumi bane a'a mamakon hadari ake nufi wanda ya taru dan shi ma ana ce mishi al-ibul al-imam al-mubarrid da ya karanta wannan magana yace to ni da naji daga malami na al-sa'alabi yana cewa lam ajid li zalika aslan fi kutub al-a'imma yace wallahi wannan karatun shi bai san shi ba so wasu malami suka bada amsa suka ce kamar al-asma'i yace daga abu amr ibn al-ala'i yake cewa lalle akwai ma'anar haka din amma ma'anar tana zuwa ne idan an karanta da ɗayan karatu biyu afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat to raquma kenan wanda ya karanta kuma da afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat to hadari kenan wato yanda aka tattara shi a wuri guda yayi baki kirin din nan suka ce kuma saboda kalli siyakin fadin Allah afalam yanzuru ila as-sama'i وقوم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك سكتي أي شيء يجري دين أول دعك شو أكلادن أفلا ينظر إلى السماء كيف بنيناها shi mun ka lissa mai da muka gina ta ba wazayyanaha muka kawata ta wa malaha min furuj kuma babu ramuka wal arda madadnaha haka kasa mun shimfida ta kamar yadda na aka ce as-sama wal jibal wal ard wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin tabsiratan wa dhikra likulli abdin sai Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'a mubaraka to shine afala yanduna ila ibli kaifa khuliqat saboda ayatul qur'ani mutashabihi ne yana fassara junan shi haka waɗannan malaman suka kale akan wannan fassara da gaskin su akwai al-imamu al-mawardi ya kawo wannan magana haka shi kan shi Abu Amr ibn al-Ala amma dai magana ta gaskiya waccan fassara ta farko game da cewa raquma ake nufi ta fi bayyana kuma malamai sun fi ba ta goyen baya sun fi yadda da ita amma ma dai kowanne ne ko a ce raquma din ne ko a ce hadari ne da yadda yake haduwa ya zubar da ruwan sama dukkanin su dai ayoyi ne na Allah wanda suke nuna girman sha'anin Ubangiji da ƙarfin ƙudurarsa da kuma cewa wanda yayi wannan to yin dan adam ba komai bane a wurin sa kashe dan adam da dawo da halittar sa ranar alkiyama ba komai bane a wurin sa dama kuma abinda aka zo kenan dan a tabbatar ina fata mun fahimci wannan da haka sai wasu malamai suka ce kullun minha ayatun wa dilalatun ala qudratihi ta'ala wadannan dukkanin fassarorin guda biyu sawa'un mun fassara da cewa al-ibl ana nufin raquma ko kuma mun fassara da cewa al-ibl ana nufin hadari mamako wanda ke yin ruwa yace to dukkanin su dai ayoyi ne wato alama ce daga cikin alamar girman sha'anin Ubangiji madaukakin sarki da girman kudurarsa da kuma cewa Allah yana da iko akan komai kuma dama abinda ake nema ke lafazin al-ibl ana karanta shi a ce al-ibi wato da watali kasa kenan akan ba'u ko a ce al-iblu ai mishi dauri duka larabawa suna yin haka kuma suna ne na ismul jam'i wato wanda yake bayi da mufradi a lafazinsa larabci suna da wasu kalmomi waɗanda suke ba su da ɗaiɗai sai dai jami'i in ana neman jami'in sai a nemo ta kalma daban kamar al-ibl din kamar an-nisa'u kamar al-qaumu duka waɗannan ana ci musu asma'ul jumu' wato wanda ya laysa lahu mufradun min lafzihi kamar jama'a shi ma haka da kuma su ma suna da abin da ake cewa jam'ul jam'i, kamar yadda an ce a jama'a ana yi cewa kuma jama'at, kamar alqawm ana yi cewa aqwam, to haka nan al'ibulu shi ma ana cewa abalu da madda akan alhamza abalu raquma kenan. A larabawa sun dade suna rayuwa a cikin raquma, suna kiwon su, suna amfani da su a matsayin dukiya, suna kuma a cin abincin su, suna cin su a matsayin abinci, suna kuma shan nono su a matsayin abin sha. Da haka zaka ga har a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Ali an yahdi Allahu bikam ra'al wahidan khairul laka min humurin ni'am, Allah ya shirye da mutum guda ta hannunka ya fiye maka fiye da jajayen raquma. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da al'adun su na raqumi, ma ja Allahu min limanini min wala sa'ibatin wala wasatin wala ma ja Allahu min bahiratin wala sa'imatin wala wasilatin wala ham. Yawwa, akwai a cikin al'adun da suke gudanarwa akwai wato raquma waɗanda suka daɗe ana amfani da su, ko da ta haifi ‘ya’ya da yawa, ko da aka ɗebi nonanta da yawa, ko da ta haifar wa da mai ita arziki mai yawa, wata sai a ‘yanta ta, sai a ce ta zama sa’iba, ta zama sakakkiya, ba a ci, ba a siyarwa, ba a gada, ba a hawanta, kuma suna ganin haka addini. Wata kuma ce ta zama ham, ta an canfa ta zama karfa, to sai Allah ya zo sai ya gusar da duk waɗannan al'adun ya ce kada a sake. Da gaskiya al'adun da Larabawa suke yi tare da raquma a jahiliya ya kai ma raqumi saboda juriyarsa, idan mutum ya yi baƙo ba zai yanka mashi raqumi ba, misali ko kuma gidanshi babu abinci ya rasa yadda zai, sai ya je ya sa na wuƙa a jikin kataren raqumi ko dokin wuyarsa, sai ya zaftari nama kamar kilo biyu haka, sai a je a gyara a yi abinci, sai a sha mashi magani kuma kawai sai ya warke. Wace dabba ka taɓa ganin an mata irin wannan tijara? Sai a je a sa mashi wani magani, sai wannan wuri ya sake tofowa bayan watanni kawai sai ya warke. Shi ma wannan an hana, da annabi yake cewa ma qati'a min al-dabbati wa hiya hayya fa huwa maytun, duk abin da aka yanke daga cikin dabba tana da rai to wannan sunan shi mushe ba za a ci. Haka suke yi, sai a yanki tozo ko jikin ka tarasa ko ina sai a yanka, sai a ɗaure shi ya jinyasa sai ya warke. Sannan mun sani cewa a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da raqumarsa da yake hawa, yana da alqaswa ko wanda take alfadara ce kenan za a ce, wato ta mace raqumi ita ce alfadara, ita ce ku, to ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Alfadari wani irin nau'in da yake ne hybrid ko, to alqaswa da raquma ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma jakirin, akwai alfadaran ma wanda ya je a aikin hajjin bankwana a kanta. Daidai wannan yana nuna wato yawaitar wannan halitta ta raqumi a tsakankaninsu. Shi sa suka san raqumi, kuma shi za aka musu kwatance da shi a nan da su gani. Wannan aya tana nuna mana muhimmanci idan za ka yi mutane kwatance a cikin karantarwa ko a cikin wani bayani, to ka ɗauko musu kwatance da abin da kowa zai iya fahimta. Yanzu mu nan da yake ba Larabawa ba ne, wani ma bai taɓa ganin raqumi ido da ido ba, za mu ta jin abin haka abstract, za mu ta jin shi wani iri. Da a ce an yi kwatancen nan da raguna ne ko kaji ko sai mu fi ganewa. To saboda haka idan kana karantar da mutane ko kana bayani, mu yi ƙoƙari ya zama cewa a cikin bayaninka ka ɗauki salo irin wannan da Ƙur'ani yake yi na yin bayanin da kowa zai gane. Sannan kenan yin kwatance da dabbobi ba aibi ba ne, tun daga Ƙur'ani ya yi. Ƙur'ani ya kwatance da dabbar raqumi, ya yi kwatance hatta da sauro, ya yi kwatance da kare, ya yi kwatance da ainihin jaki, ya yi da abubuwa iri daban-daban na halittu. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa, Allah baya jin wato kunya ya buga misali da koda kuda ne ko sama da kuda. Haka nan Allah madaukakin sarki ya buga misali da kare intanil alaihi alhas rahmatullahi wa barakatuh. Ne farkon ayan ma watulu alayhim naba alladhi atina wa ayatina fansalakha minha. To ga sanan dai da yawa kwatance iri daban-daban game da kare da game da Allah ya buga. Ina ganin bari mu tsaya anan tunda lokaci ya kure ko kuma ga shi wuta ta dauke. To wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.